daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan kun gune lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Zahrawo Aminu Fage muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare.
Limamu Musa Antuma kenan ya jagoranci sallar gawa ta sojoji biyar da suka fadi a fagen daga sakamakon kwantan bauna da suka fuskanta daga ƴan ta'adda.
Muna dauke da karin bayani kan yadda jana'izar ta gudana wacce ta samu halartar wasu manyan jami'an gwamnatin Najeriya. Sannan za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta zargi jam'iyyar APC mai mulki da shirin yin magudi a zaben da ke tafe. Ko da yake APC ta musanta zargin. Muna kuma tafa da wani rahoto daga Kamaru. To shin me za ku ce dangane da shekarar 2018 mai karewa? Menene fatan ku kan shekara mai zuwa? Waɗannan tambayoyi muke so mu ji amsoshin su daga gare ku idan mun buɗe layukan mu an jima. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Muna kuma a tafa da labaran wasanni daga Najeriya, amma da farko ga labaran duniya.
Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Kasar Rasha ta kama wani ba'amurke a birnin Moscow kan zargin leken asiri a cewar gidan talabijin ɗin gwamnatin. Jami'an hukumar tsaron tarayyar ta Rasha FSB sun fitar da wata takardar bayani a yau ɗin nan Litinin mai cewa tun ranar 28 ga wannan watan na Disamba aka kama ba'amurken mai suna Paul Whelan yayin da yake take-taken leken asiri kuma an fara binciken wannan laifin. Basu bayar da ƙarin bayani ba, to amma kamfanin dillancin labaran na Rasha ya ce Whelan zai fuskanci fursunan tsawon shekaru 20 muddin aka same shi da laifi. Nan take dai jami'an gwamnatin Amurka basu ce komai ba. Wannan kamun na faruwa ne a daidai lokacin da zarge-zargen leken asiri ke dada sukurkuta dangantaka tsakanin Rasha da yammacin duniya, ciki har da batun su sa guba ga wani tsohon jami'in leken asirin Rasha da diyarsa a Burtaniya da kuma samun wata 'yar Rasha da laifin leken asiri a Amurka. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa yau Litinin cewa Amurka na sane da kama wani ba'amurke da Rasha ta yi. Ma'aikatar bata wani ƙarin bayani ba saboda abin da ta kira buƙatar sirri. Shugaban Amurka Donald Trump a yau ɗin nan Litinin ya amsa cewa ba dukkan inda yake so a katange akan iyaka Amurka da Mexico zai kasance cikakkiyar katanga kamar yadda ya buƙata a yi tun farko ba. Ba mu taɓa yin watsi da batun gina katangar kamar yadda kafafen yaɗa labarai ke iƙirari, a cewar Trump a kafar Twitter. Yana mai nisanta kansa da furucin John Kelly, shugaban ma'aikatan fadar White House mai barin gado, wanda ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a ƙarshen mako cewa tuni gwamnatin Trump ta yi watsi da batun gina cikakkiyar katanga. Amma Trump ya amsa cewa yayin da za a katange wasu sassan kan iyakar, wasu ƙwararru da ke aiki kan iyakar sun bayar da shawara a gina katangar da ake iya ganin mutum ta ramukanta ko gilashi don sa iya ganin abin da ke faruwa a ɓangarorin biyu. Shawarar da ya ce ta yi ma'ana. Jami'ai a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo sun kirga miliyoyin ƙuri'u a yau ɗin nan Litinin. Kwana guda bayan gudanar da zaben wanda ya fuskanci magudi da kurakurai a rajistar masu kada kuri'a da kuma bacewar wasu kayayyakin gudanar da zaben. Tuni zaben ya fuskanci suka saboda rashin tsari da zarge-zargen magudi da kuma lalacewar na'urorin zabe. yayin da dukkanin fitattun ƴan takarar shugaban ƙasar biyu ke nuna ƙwarin gwiwa yiwuwar nasara a zaben. Masu suka na cewa wannan rudani shirye-shirye ne kuma an yi shi ne saboda jam'iyya mai mulki ta samu dalilan ci gaba da mulki. Dama tun a shekarar 2016 ya kamata a gudanar da zaben na jiyar Lahadi. Amma aka yi ta dagewa saboda abin da jami'ai suka ce matsaloli ne na tsari. Tsohon kamandan sojojin Amurka Stanley McChrystal ya cacceki shugaban Amurka Donald Trump inda ya kira shi dabarar gaskiya kuma mara da'a. Tsohon kamandan sojojin a Afghanistan ya faɗa wa gidan talabijin na ABC a wani shiri mai suna labaran wannan mako This Week News Show a Turance cewa ba na tunanin shugaban Amurka Donald Trump na faɗar gaskiya.
Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda a yau ne aka yi jana'izar wasu dakarun kasar biyar da suka mutu a wani harin kuntan bauna da aka kai kan dakarun haɗin gwiwa da Najeriya da Niger ɗin suka kafa domin yaƙi da ayyukan ta'addanci akan iyakokinsu. Wannan harin ya faru ne a ƙarshen makon da ya gabata. Gashi Aibu Mani da ƙarin bayani daga Maradi.
Limamu Musa Antuma kenan ya jagoranci sallar gawa ta sojoji biyar da suka fadi a bagen daga sakamakon kwantan bauna da suka fuskanta daga ƴan ta'adda a garin Dumburum da ke kilomita 20 iyaka da Zamfara da Maradin Niger. Wannan ita ce karama ta ƙarshe da aka yi ma sojojin da suka fadi bisa ga halartar gwamnonin jihar Zamfara Dr. Abdulaziz Yare Abubakar da gwamnan jihar Maradi Malam Zakaru Umaru duka a gaban idan ministan tsaro Malam Kalla Muntari Hasalima ga gwamnan jihar Zamfara Dr. Abdulaziz Yare da ta'aziyya.
Mu kawo ziyara ta jajantawa ƴan uwanmu a al'ummar Maradi karkashin jagorancin gwamna da kuma wakilin shugaban ƙasa shine ministan tsaro akan hatsarin da aka samu inda ƴan ta'adda suka yi ma jami'an tsaron mu kwanton bauna. Wannan a jihata wannan al'amari ya faru, sannan kuma wannan haɗin gwiwa da ake yi tsakanin gwamnatin Nijar da Najeriya ganin cewa an dakushe wannan ta'addanci, sai na ga ya zama wajibi a matsayina wa wakilin shugaban ƙasa mu tattake in shigo Maradi domin in jajanta ma ainihin al'ummar Nijar da iyalan waɗanda wannan al'amari ya auku a kansu.
A daya ɓangare shi ma gwamnan jihar Maradi ya bayyana matakan da ƙasashen Nijar Najeriya suka ɗauka a burin tabbatar da kwanciyar hankali da walalawa al'umma dukiyoyinsu.
Umurni ne wanda shi shugaban ƙasa ya bamu duk abin da ya shahe su, ya umurce mu da cewa mu ɗauka tamkar mu ne abin ya shafa, saboda haka ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba da mu da saraki ga sunan suna ba da ƙoƙari da jami'an tsaron mu har ta kullum za mu yi tsaye-tsayen daka mu fuskanci waɗannan matsalolin.
Kididdiga ta ƙarshe ta ba da adadin sojojin Nijar biyar suka mutu fagen daga da raunata, ɓangaren sojojin Najeriya biyar su ma suka rasa rai da goma kuma suka jikita, sannan bangaren ƴan ta'adda kimanin goma suka mutu da aka samu jikitar da dama. Sha'ibu Mani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Niger.
To a gaida Sha'ibu Mani, za mu sake komawa jamhuriyar Niger nan gaba kaɗan. Amma kafin nan bari mu leƙa makwabciyar ta Najeriya, inda jam'iyyar adawa ta PDP ta ce jam'iyyar APC mai mulki na shirin tafka magudi a zaben da ke tafe, kamar yadda shugaban jam'iyyar Barista Tanko Beji ya faɗa a wani taro da jam'iyyar ta gudanar a birnin Kwantagora. Sai dai kamar da za ku ji a wani rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana, jam'iyyar ta APC da hukumar zaben ta INEC a jihar ta Niger sun musanta wannan zargi.
Ga dai kaɗan daga cikin abinda shugaban PDP ke cewa akan wannan al'amari.
Zan koma kan hukumar zaɓe. Akwai wani gida Amira, an tara mutane da na'urori, ana koya masu inda za a yi magudi.
To na kira jami'in huɗa da jama'a na hukumar zaɓen Najeriya mai kula da jihar Niger Malik Madaki Wase, inda ya ce babu gaskiya akan wannan labari.
Sun san da wannan ko mu shiru akai rashin ruwa. amma ina kuke ganin su PDP sun samu wannan labarin.
Shi ma dai sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC a jihar Niger Isma'ila Modibo ya nesanta APC daga wannan shiri.
Kuma in har shugaban jam'iyya na jiha zai fito yayin irin wannan kalamai to ya rage haƙi gare ku ƴan jarida da jami'an tsaro ku sa shi gaba ya nuna muku wannan gida saboda a ceci wannan ƙasa gabaki daya. Amma a sani da nayi jam'iyyar APC bata taba ko tunani ko mafarki na aje a saci ƙura'a ko ayi wani abu ba.
Taron PDP dai na Kwantagora ya samu halartar tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ga kaɗan daga cikin abin da yake cewa a wajen taron.
Jama'a dole ne mu tsare abin da muka ce mu kuma tabbata mun yi. Yau a Najeriya baki daya a arewa ne kadai ake jin kashe-kashe. Zamfara, Benue, Taraba, Borno, Kaduna, Yobe. To kwanaki ma hatta shigo gidajenmu dole a samu tsaro a ƙasarmu.
Amma a gefe guda sakataren tsare-tsare na APC Isma'ila Modibo ya ce kalaman tsohon gwamnan bai damun gwamnatin APC a Najeriya domin kuwa suna ƙoƙarin tabbatar da ingantuwar tsaron da ma walwalar jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da muka sake komawa jamhuriyar Niger kuwa hukumomin kasar sun kaddamar da bincike domin tantance gaskiyar wani rahoto game da wasu bayanan da ake zargin na ƙarya ne da kamfanin wayar sadarwa ta tafi da gidanka na Orange ya bayar da nufin kaucewa biyan kuɗaɗen haraji. Ga wakilin muryar Amurka Suleiman Barma da ƙarin bayani.
Tun a watan Nuwamban da ya gabata ne ma'aikatar kula da karɓar haraji ta rufe ofisoshi da shagunan kamfanin Orange Niger a bisa zarginsa da kin biyan wasu kudaden harajin da suka kai miliyan 24 na sefa, wanda cewar kamfanin sun zarce adadin da ya kamata ya biya a ka'idance, lamarin da ya sa aka garzaya kotu. Kuma a cewar masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi, matakin gwamnatin ta Niger ya yi daidai.
Misali, yau sai a tashi kamar wannan kamfanin Orange ya ci riba miliyar 2000, amma sai ce ma gwamnati ya ci riba miliyar 500. To a bisa wannan miliyar 500 ne gwamnati za a amsa haraji. To kuma duk da haka nan ba su badawa. Gashi an yi rasko daga abin da su zuba ma gwamnati ba su badawa.
Wata takarar da ke yawo a kafafen sada zumunta na cewa hukumomi sun kaddamar da bincike akan zargin shugaban kamfanin Orange Niger Dominique Aubert da yunkurin kewayewa hanyoyin biyan haraji. Saboda an umarci jami'an shige da ficen Niger su hana masa fita daga wannan ƙasa. Binciken da na gudanar domin tantance ainihin tushen wannan takarda sun tabbatar min da sahihancin abubuwan da ta kunsa. Alhaji Salisu Amadu na daga cikin 'yan fafutukar da suka shafa shekara guda suna matsawa gwamnatin Niger lamba akan bukatar ta karɓo kuɗaɗen haraji daga hannun kamfanonin ƙasa da ƙasa.
Mu wannan abu muna kallon shi bisa kan duk abin da muka faɗi ake komowa a kai kai ce dan ka a ce ƴan sojoji civil. Gaskiya abin da kuka faɗi gaskiya ne kuma muna tabbatar da shi. Kuma akwai fanni na siyasa, siyasanci. Mu abin da muka faɗi ne kuma kogo muna faɗin shi da babban murya. Su ne wanda suke da kuɗi kuma dole sai sun biya lamu. Harajin ƙasa a ba ƙasa hakinta.
Dukkan wani yunkurin jin ta bakin Orange Niger ya citira domin daraktan watsa labaran kamfanin Sa'id Aikau da na tuntuɓa ya sanar da ni cewa ba za su ce komai ba a yanzu. Amma za su waiwaye ni idan lokaci ya yi. Ko da yake wani jami'in hukuma ya ce min akwai yiwuwar samun sulhu a tsakanin bangarorin da ke wannan takun saka. Kananan ma'aikata kimanin 52,000 da wasu manyan ma'aikata 532 ne ke karkashin kamfanin Orange Niger. Saboda haka wasu ke ganin matakin hukumomin na Niger na iya jefa wasu 'yan ƙasar cikin kuncin rayuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Suleiman Mani Barma, yanzu kuma sai ƙasar Kamaru, inda wasu daga cikin jama'a ƙasar suke ta bankwana da shekarar nan mai ƙarewa, yayin da suke marabtar shekarar 2019 ta hanyar ɗora alamuran da ke wakana ƙasar akan ma'auni. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru suna kokari na shiga sabon shekarar 2019 cikin wani hali na kakanikan yi musamman a jihar Arewa maso yammacin kasar ta jamhuriyar Kamaru bangaren da yan awaren kasar suke fafutuka na neman yancin su. Mazauna a bangaren sun ce ba wani abubuwan da suke gudana a yanzu haka domin murnan bukukuwan ƙarshen shekarar 2018. Alhaji Abdulkadir mazauni ne a birnin Baminda.
Da muke gani dai kam wannan kam sai Allah, amma muna tsoro ma shiga ta sabon shekara abin dara bacewa zai yi. Matakin da suka ɗauka wanda suke da shi ne tun ba yau ba, a ƙara sojoji, a ƙara kamun mutane a ƙulle, a ƙara ƙona gidaje, a ƙara harba mutane, shikenan.
Ɗan ƙasar jamhuriyar Kamaru dai sama da miliyan 10 ne a yanzu haka suna da rayuwarsu, kasancewa irin halin na talauci da ake fama da shi a faɗin ƙasar. Sai kuma ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa inda ake artabu da maharan Boko Haram, barista Yaya ɗan kasuwa ne shi ma ga abin da ya labarta mana.
Alhamdulillah, gaskiya Muhammad Awwa muna ganin ci gaba sosai duk da rashin tafiyan harkan kasuwanci da dai sauran abubuwa da duka sun zaya, amma matsaloli na ɓangaren tsaro a wannan arewacin Kamaru gaskiya mun samu sauki sosai. Gwamnati ta yi kokari sosai a game da wannan ayyuka na wanda aka yi a cikin wannan shekaran. Muna tsammanin kuma in Allah ya yarda shekaran da za mu shiga kuma gwamnati za ta yi mana aiki game da hanyoyi da kuma wasu abubuwa na more rayuwa a wannan yankin namu.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Bari in dauko misali da Sudan sai in gaya muku.
To shin me za ku ce dangane da shekarar 2018 mai karewa? Menene fatan ku dangane da shekara kuma mai zuwa? Waɗannan tambayoyi muke so mu ji amsoshin su daga gare ku, amma kafin nan mu ci gaba da sauraron wannan waka.
Sassafa sun raba sanjar ta shiga uku, kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku. Sun ƙauda na sani kuma kiya ce alasa buga na batuna. Yasa su ba sa yin haka, gansa don kule mun lura lallai su suna san juna.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari 1-202-205-2655. To kana manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai rediyo da rako da kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Mamun Lalo, barka da aiki.
Barka da dare Alhaji Musa.
To alhamdulillah, gaskiya al'amari kamar inda kai tambaya dangane da wannan shekarar mai tafiya da kuma wacce muke fata za mu shiga. Yawa, to muna dai fatan abubuwan da ya faru kamar irin su kidnappers da sauran wasu abubuwa da shi a bayani ta irin Boko Haram da sauransu, to muna fatan yadda muka wuce wannan shekara, to muna fatan wannan shekara za mu shiga, kada Allah subhanahu wata'ala ya kawo irin waɗannan abubuwa a cikin wannan sabon shekara. Kuma abubuwan da muka yi wanda yake ba daidai ba, Allah subhanahu wata'ala, Allah ya yafe mana. Kuma muna fatan mutane al'umma za mu tsaya mu shigar da zuciyarmu cikin mai kyau a cikin wannan sabon shekara, kuma zaɓen da za mu shiga na wannan sabon shekara tunda a ciki za a yi wannan zaɓe, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi shi lafiya, a gama shi lafiya. Kuma muna kira daga ƙarshe, na kira ga matasa, bai kamata a ce matasa su yi ƙoƙari da za su shigar da kansu hayaniyar siyasa a wannan sabon shekara ba. Mutum ya zama da zuciyarsu fresh, ya kasance komai ya tafi mai daidai.
To muna godiya Alhaji Musa, za mu je jihar Naija. Wane ne kan layi?
Dauda ne Kaboji, anguwan Maje, Niger State, Nigeria.
To muna jin ka?
Ni fata na wannan sekan da ke za ta zo, Allah ya sa wannan zaman da ke gaban mu a yi shi lafiya, a kade shi lafiya. Kuma mun ke bukata a yi muna ga wannan jiha ko a Nigeria gaba daya. Matsalan wutan nefa da ke damun mu da hanyoyin da suka lalace na mota da ruwan sha da sauran ababa su muke so a nuna wannan shekara mai zuwa.
To madalla, mun gode. Bari mu je jihar Sokoto. Wanne ne akan layi?
Assalamu alaikum. Mun lalla kana magana da Kabiru Abubakar Bulan, yaki shagara local government Sokoto Secretary Nigeria.
To Alhaji Kabiru, barka da dare.
Yawwa, to gaskiya dai muna godiya da Allah da ya kawo mu karshen wannan shekara, muna tarin kuma insha Allahu za mu shiga sabon shekara. Abin da muke son mu gani ga shugabannin mu musamman ma mazauna karkara, gaskiya akwai abubuwa da dama waɗanda ka ci mana tuwo a kwariya, kamar tsarin rashin hanya, ruwan sha mai tsafta, uwa uba, musamman ma wasu jihohi gaskiya suna fama da matsalar tsaro. To ya kamata ainihin shugabannin mu da gwamnoni da shugaban kasa da dai sauran duk wani mai wada zaki, don Allah su dibi irin halin da talakawa su suke ciki. Wannan alkawari na suka dauka na cewa don Allah ya ba su mulkin gaba za su yi adalci. To su san ne ha cewa in Allah ya so abin ga abin tambaya na gobe kiyama, in Allah ya kai mu, to ya kamata.
To muna godiya Alhaji Kabiru daga Sokoto. Za mu je jihar Bauchi. Wani ne kallai?
Kana magana da Garba Ibrahim Azari da Barmukafu.
Yawa, to muna jin ka Garba Ibrahim.
Muna godiya ga Allah da Allah ya nuna mana wannan shekara da sabon shekara. Da fatan dukkan wasu matsaloli da wata musiba Allah kare mu. Shugaban mu Muhammadu Buhari, Allah ka bashi nasara, domin wannan bawan Allah, Allah saka masa da alheri wajen dawo mana da mutunci da yi a duniya. A matsayin mu ƴan Najeriya, bawan Allah ne ya dawo mana da mutunci, Allah saka masa da alheri, kuma Allah ya tabbatar mana da shi a shugaban kasa.
To muna godiya Alhaji Garba Ibrahim daga Bauchi. Za mu je jihar Katsina. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Sunana Khalid Abdullahi daga nan Katsina.
Yawa, to muna jin kamalan Khalid.
Ni fata na a cikin wannan sabon shekara Ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan ta'addan ciki da faruwa a jihohin mu da kasar duniya baki ɗaya daga musulmi.
Muna jin kamalan Khalid.
Muna fatan Allah kawo mana tsaro a cikin duniya baki ɗaya, wannan kashe-kashe da ake, Allah sai da mana su.
To amin suma amin. Lambar da za a kira mu ne da godiya. Madalla, to ga kira mun samu daga Zamfara. Wani ne kan layi?
Abdullahi ana ruwa Katuru, shinkata local government.
Yawa, muna jin ka Abdullahi.
To ina muku barka da fata alheri na shiga sabuwar shekara.
To mu ma haka Malam Abdullahi.
Kuma wani lokaci ita ne kan neme ku sosai, domin ni mai sauraron ku ne, amma dai yanzu Allah ya bani sa'a na same ku.
Allah sarki, kuma mun yi matukar farin ciki da ka same mu.
Da fatan za ku kore da lamba na dan saboda wani lokaci.
Ai Malam Abdullahi, na'ura ce ke ɗaukar lambar, ba ma ganin lambar ma masu kira, sai dai ita ta zaɓi wanda ya shigo. Da fatan za ka ci gaba da gwadawa, wala Allah idan kai sa'a sai ta ɗauki lambaka. Muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Muna magana da baban malami.
Yawa, to muna jin ka baban malami.
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum salam.
Ina farin ciki da kama ku da nayi wannan karo, kullum ina ta kokari, Allah bai ba sai
Allah ya kama mu. Yau filin namu ya samu sabbin shigowa, mu muna farin ciki da ka same mu malam baban malami.
To alhamdulillah.
Menene ra'ayinka dangane da shekara mai karewa da kuma mai shigowa, fatanka?
Ra'ayina shine ina roƙon gwamnatin tarayya kokarin da ta yi a baya ta karfafa kokarin da za ta sake yi a gaba don zaman lafiya. Muna fatan kuma Allah Ubangiji ya ba mu nasara a cikin abin da za mu fuskanta a gaba.
To madalla, muna godiya baban malami. Za mu nausaya zuwa can jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
To Muhammad Lalo, barka da yammaci, kuma mu barka da dare al'ummar Najeriya.
Yawa, barka da dare.
Sunana Rufai Kakan Zaria daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya. To ra'ayina akan wannan sabuwar shekara da za mu shiga, Ubangiji sarki Allah ya sa mu shiga lafiya, kuma kiran da za mu yi ma shugabanninmu na Najeriya, gaskiya muna fuskantar matsaloli hanya. Yana da kyau a shugabannin mu na Najeriya su mai da hankali akan hanyoyin mu, domin misali a ce hanyar da zai fito daga Kebbi zuwa Nasarawa, hakika gaskiya an samu wani babban hatsari wanda ya faru a cikin kwanakin baya-bayan nan. Gaskiya wannan hatsarin kuma ya yi muni mamun lalo, inda aka samu rantsara haka mutane tara. Gaskiya abun takaici ne a ce kasa kamar Najeriya a ce lalacewar hanya ya yi wa kasar nan.
To, muna godiya Malam Rufai, da fatan waɗanda ke da alhakin kula da wannan hanya suna jinka. Za mu je jihar Adamawa. Wane ne a kan layi?
Umar Bafeto.
Yawa, to muna jinka Umar.
Alhamdulillah, mun gode Allah da ya nuna mana sabon shekara. Allah ya sa mu gama lafiya. Alhamdulillah.
Kau muna godiya Umar daga jihar Adamawa, kuma da wannan kira naka mu kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma za mu je ga shiri na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta tabbatar da cewa za a fafata wasan sada zumunci tsakanin Najeriya da kasar Masar ne a cikin filin wasa na tunawa da Stephen Keshi da ke Asaba, babban birnin jihar Delta da ke kudancin kasar ta Najeriya. Tun a ranar 20 ga watan nan na Disamba ne hukumar kwallon kasar Masar ta bayyana cewa kungiyar kwallon kasar za ta buga wasan na sada zumunci da takwararta ta Najeriya. Wasan zai zo ne kwanaki hudu bayan da ita ma Najeriya ta buga nata wasan na neman gurbi da kasar Seychelles a wannan filin wasan. Kungiyar kwallon kafar Fulham ta Ingila ta ce za ta dauki tsatsauran mataki akan kalaman wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan ta Abubakar Kamara a kafafen sada zumunta na internet, bayan da kungiyar ta yi galaba akan Huddersfield a wasan Premier ranar Asabar da ta gabata. Kamara, dan shekaru 23, ya kasa zura kwallo a penaltin da ya buga, bayan da ya hana wanda kungiyar ta yi matsayar zai rika buga mata penalty Alexander Mitrovic damar bugawa. A wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta Fulham ta bayyana kalaman batanci da wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan nata a kafafen internet da cewa cin zarafi ne. A fagen wasan tennis kuma, zara ta biyu na duniya Roger Federer a bangaren maza da Serena Williams a bangaren mata za su fafata wasan tennis tare karon farko a tarihi, inda kasar Switzerland za ta kara da kasar Amurka a gasar cin kofin Hopman a gobe Talata. Za su buga matakin mutum ɗaya-ɗaya na maza da na mata. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To, karfe 4 na yamma ne, saura minti 3 anan Washington DC, ga labarai a takaice.
Mutane biyu sun mutu bayan da wani bom ya fashe a kofar shiga wani babban shago a kudancin kasar Philippines. A yau din nan Litinin, mutane fiye da 24 ne suka samu raunuka a wannan harin da ya faru. Daga bisani, 'yan sanda sun bankaɗo bom na biyu wanda bai tashi ba a wani sashen wannan babban shago. Babu wani ko wata kungiya da suka dau alhakin wannan harin. Tsohon kwamandan sojojin Amurka Stanley McChrystal ya caccaki shugaban Amurka Donald Trump, inda ya kira shi da marar gaskiya kuma marar da'a. Jami'ai a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun kirga miliyoyin ƙuri'u a yau din nan Litinin, kwana guda bayan da gudanar da zaɓe wanda ya fuskanci maguɗi da kurakurai a rijistar masu kaɗa ƙuri'a da kuma ɓacewar wasu kayayyakin gudanar da zaben. Shugaban Amurka Donald Trump a yau din nan Litinin ya amsa cewa ba dukkanin inda yake so a katange akan iyakar Amurka da Mexico zai kasance cikakkiyar katanga kamar yadda ya buƙaci a yi tun farko ba.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Na misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu madadin ita Zahrau Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa, da Julie Latest Christian da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa. Sai injiniyanmu David Magnus Mahmud Lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, da fatan za a yi bukukuwan wato sabo shekara lafiya.